gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin mu na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
da ni Hadiza Kiyari.
Kin san Hadiza su kansa masu sauraron mu matan da sun san yau Juma'a ce kuma rana ce da muka ware ta musamman dan mu ainihin gabatar da shiri da ya shafi nishadi da kuma kananan sana'o'i da kuma dai abubuwa ma dai da suka shafi rayuwar ɗan adam. To kuma yau shirin kacu kam zai koma ne akan yadda ake sana'ar gidan abinci, wato wanda ake cewa cimaka.
Dan karamin wuri ko a gidan
kamosa spring rolls wanda zaka kulla guda 10 ka fara saiwa da haka na fara sannan ne girma bai ba a fara abu gaba daya a rana daya.
Haka yake Faisuhu, kasan ita malama Fatima ta fara sana'ar nan ne shekara dama da suka gabata, amma abin sha'awa da abin irin tata sana'ar shine yadda take daukar kowane abu akan lokacinsa ba tare da kokarin yin kitson wace ba tare da gashin wace ba.
DJ kin san kamun mu tsandima cikin shirin, ya kamata mu dan koma mu jira ayoyin su masu sauraron mu inda muka tambaye su a shafin mu na zumunta na Facebook, muka ce musu kuma wani irin maudu'i ne suke ganin cewar ba mu ainihin tattauna shi a wannan zango namu ba na yau da gobe. Idan kuma suna gana akwai abu da suke so mu tattauna akai, su gaya mu na to, kin ga kuma sai suka amsa muna suka ce muna haka. To kin ga na'urar ta dan cije mana ita ma yanzu ba kin ga abin da ya kamata bari mu mu tsandima cikin shirin gaba daya mu ji ainihin tattaunawar nan da Madina Dauda ta yi da ita malama Fatima.
Bari in samu cikakken sunanki.
Sunana Hajiya Fatima Ladi Shehu.
To Hajiya Fatima Ladi Shehu, menene sana'arki yanzu?
Ina catering ne, ina outdoor catering, da ina da restaurant amma na rufe saboda taxin was too much on me. So but yanzu ina catering.
Wato kina sana'ar girke-girkeri kenan?
Ina sana'ar girke-girke da dan tallafa ma ƴaƴanmu wanda suke so su zo su dan koya, in koya musu su ma su je su rike kansu.
To kin yi karatun boko?
Alhamdulillah nayi. Nayi certificate course, nayi diploma na HND.
Duk a wannan sana'ar girke-girken?
A'a, nayi shi daban ne, ni kuma kawai on my own nace to ba na son aikin gwamnati, na fi so in yi na kaina saboda da haka ne zan taimaka ma wasu. Kuma da haka ne ina yi wanda na dauka suna karkashi na suna aiki su ba za su ciyar da kansu, za su ciyar da iyalansu. So shi yasa nayi, na ban yi na gwamnati ba ne na kaina.
To yanzu aikin girke-girken da kike yi kina yi na kuɗi ne?
Ina yi na kuɗi sosai. Ina yi na kuɗi daga mutum 50 zuwa mutum 1,000. Ina yi.
Wato kamar irin na bukukuwa ko wani abu haka kenan?
Eh, alhamdulillah ina yi. Ko last November ni na yi ma Honorable Minister Mansur Dan Ali, ni ne musu a nan Kaduna da Abuja. Ina da yi duk wanda ya san yadda nake, kuma a cikin yi din nakan dan tallafa ma mutane.
Shekaru nawa kenan yanzu kika yi da wannan sana'a na girke-girke?
Alhamdulillah zan kai shekara 19 20. Ina yi.
Ashe an dade?
Na dade.
Ana yi. To yanzu idan mutum yana son yayi wannan sana'a, da kuɗi nawa za a fara?
To kowa da yanda ya ga, wasu ya danganta, ko kana da 20,000 zaka iya farawa. amma dai ina kankanin just karami haka
dan karamin wuri
ko a gidan ka mosa spring rose wanda zaka kulla guda goma goma ka fara saiwa da haka na fara sannan ne girma bai ba a fara abu gaba daya a rana daya na dan fara ne da su samosa su spring rose me sai naje ina courses ina training kuma na ainihin abinci to yanzu kuma nazo na hada gaba daya ina yi
kina yi to daga Kaduna nan zuwa Abuja zuwa Lagos sai a gayyace ki sai ki je ki yi girki na kudi da sauransu
Masha Allah ban dai taba zuwa Lagos ba amma dai a arewa dai kam ina zuwa ko ina
to kina da ma'aikata ne a karkashin ki
eh ina da su ina da ma'aikata sama da 50 masu sabin da masu girki
suna zaune a wuri daya suna jira ko samu kontragin girki
da mun samu sai a zo ai kuma in ba a samu ba maybe idan ina da dan abin nake da shi na kan dan tallafa musu ba sai lalle an samu ba saboda kansu je su gudu su bani
to bari in fahimci yadda abin yake ke kin kware a bangaren girkin nan saboda kin koya kenan
eh na koya kuma ni da ma can tin ina karama ina da interest din girki ina son abinci so saboda wannan passion din da ke ciki na shi da ni kuma naje na koya because ai yana da kyau a ce bace ta ma iya girki kuma ƴaƴan mu yanzu abin da yasa ma nake karin girki saboda ƴaƴan mu sai kaga an aurar da su ba su iya girki ba to wani zuba zaki ga idan yarinya za ta yi aure on my own zan ce ta zo ba na karban koko sai in koya in sa a koya mata inda na sani
to kafin mu kai ga yin girki da yadda zaki yi kuma kike jin hankalin mutane ma'aikatan nan naki da kika ce kina da su fiye da 50 su kuma kin bude cibiya ne da kike dan koya musu kaman sana'a ne haka
dukkan su wannan sana'an suke
su ma sun riga sun koya
eh dukkan su ba wanda ban yi kasa da shekara 10 da shi ba so tare muka tashi so sun san komai ko bana naka samaki suna yi duk yanda nake haka suke
kina biyan su albashi kenan
eh nakan biya su amma yanzu wani zubin sai su ce ba sai an biya ba kun kaman ina da abin da zan tallafa musu a watan nakan ba su because nakan bar su ma su je su yi nan sana'a in suna da sana'a sukan samu su yi abin su
to yanzu idan aka kawo muku sana'a misali a ce to wani zai aurar da ƴa ko zai dan sa zai aure kenan a sunan wurin girkin naki za a kawo sannan ke zama ke ce shugaba mai gudanarwa
eh tunda she Kubis is registered for the almost 20 years so
kina karatu kenan
kin san kowa yana son transparency yawa to wani in bai ga abin ka da kake yi ba ya ga takaddunka ba ma zai zama comfortable ya ce bare ya baka aiki ba so yawanci ni ake samu kuma ko a samu manager na ina da manager to most of the time ma aikin yana zuwa through him ne ni ka outside
sai ku jimlan kuɗi da za a biya kenan
ya san ma kuɗin da ake caza so most of the time shi yake sai dai ya ga mu in yayin ce in bai bance to ka rage ko ka ƙara haka muke
to misali in dan zan yi biki zan aurar da ƴa kuma ina neman ayi abincin kamar mutum 150 nawa za a caje ni
minimum da muke yi per plate a cikin Kaduna 1,500 maximum da muke yi per plate a cikin Kaduna 4,000 akwai kuma na 3,000 ya danganta
wato hawa ne ma
eh akwai abin da na shi na 4,000 ya kunshi su small chops abinci ko me kake so abinci za muka wajen kusan kala 8 da su nama da komai da everything ne a ciki
to yanzu ciyar da kaman mutum 150 din nan akan 1,500 ya kama wajen 300 kenan
300 kenan sannan akwai 10% service charge da muke karba saboda masu sabin da za a biya su da sauran mutane
to menene shin yasa kika ji haushi ba ki son aikin gwamnati me ya dauki hankalinki daga aikin gwamnati
ni ba haushi na ji ba ni dai kawai na ga ina aikin gwamnatin nan gwamnati ne kawai zan dinga ma ba wanda zai karu da ni to ni kuma a rayuwa na nakan so in ga na taimaka ma wani shi yasa ne na kaina saboda wannan mutanen idan muka yi aiki naga na biya su kowa yana jin dadi ni ma sai in ga na ji dadi at least yana tallafa ma wani zai je ciyar da iyalin shi ko za ta je ta ciyar da iyalinta
to dazuna miki tambaya baki bani amsan wannan ba cibiya ce gare ki da kika bude na yin wannan sana'a
cibiya
So mutane na zuwa sai register
ba mu fara by December za mu bude officially za mu yi wannan makarantar yana cikin process amma insha Allah December January za mu bude gaba ɗaya muna so mu yi catering school wanda kowa zai iya affording kowa ko ba ko iyaye ba su da ko kobo za su iya kawo ƴaƴan su za mu dan tallafa musu da scholarship din da za mu samu akan wasu
to abin har da ma scholarship zai wato akwai wayanda zaki taimaka muwa kamar wayanda ba su da marasa galihu
plan din mu muna so kamar muka bude kin san akwai wanda suke da hali wanda na san su muna tare da su to misali idan muka sami yara biyu da ba su da halin da za su yi maybe ɗar masu shi din sai mu yi ma iya sai mu roke su sai su dan tallafa kin ga an taimaka ma iyayen mu to abinda muke planning kenan
to mata kadai kike muwa wannan ko dai kowa da kowa ne
har da maza ne na ma fi son chefs maza saboda they are more serious yawancin masu girki na guda wajen shida maza ne kuma da mazan yaran maza na arewa ba san wannan sana'an ba sai yan kudu to suna da interest kuma they are very good in ka koya musu sun mafi matan mai da hankali so gaba ɗaya ne da mata da maza
to yanzu bari mu dawo ta kan ire-iren abincin da kuke yi a wannan sana'a kamar me da me da me kuke yi a kuliyomin
muna da menu da dama muna yin Nigerian muna yin Chinese muna yin Arabian muna small chops duk dai abin da kake so muna da menu din ne da yawa
abincin Nigeria har da na China har da na Larabawa
duka muna yi
to a ina ake samun kayan abinci na gane yanzu ana cewa komai ya zama wanda ake yi a gida Nigeria ya kuke
komai namu na Nigeria ne ko shinkafan mu ba ma tun last year ba mu yi amfani da foreign shinkafa ba na gida muke amfani da shi amma na Chinese da yake so abincin su ba son irin shinkafan muna izin basmati muna saya shops haka
to misali waɗanda suke miki waɗannan ayyuka da kike cewa yanzu zamani ya zo ƴan mata ba su iya girki ba kaza kaza to matasa kike hadawa kenan da suka kila yi karatu da su ma ba su son su yi aikin gwamnati ko ya kike yi
masu girki na ba matasa bane ba
yawancin su
mata ne manya su kamar akwai sawa'i na ma a ciki wanda dama su ma suna da interest a girkin to su ne muke girki da su kuma akwai maza su ma za su kai ne da suna yi ma Chinese restaurant na nan garin abinci to da aka rufe sai na dauke su muna amfani da su so dukan mu dai almost shekaru mu ɗaya da su
to baki la'akari da irin karatun da mutum ya riga yi
aikin san shi catering experience ne sai ka ga wanda ya je degree na catering din ka ga wanda bi ko primary daya ba sai ya fi wanda ya degree din na catering
ka amma ne kuma sai yanzu kamar fa a ci gaba ba
wannan
da take bayanin nan
dalla dalla
eh shine sai yanzu kamar a dan dinga mi komai ina ji to amma kin san abin nan ne da Bahaushe ke cewa tabakidi tabakaratu tunda dai yanzu wani dan ji wani dan darasi to bari mu dan shakata da wannan kuma
daga mai yawan sauraron ku yau da kullum Ado Salati Goma ga Annabar Jau angon Jamila da Fati yace gaskiyar magana yau kun so samu ne inda ya dade ne mana kaikai domin ban taba jin kun tattauna akan auren matar wa ko kani ba idan dayan su ya rasu gashi kuma Allah subhanahu wataala bai haramta mana yin hakan ba dan haka da fatan za ku yi mana wannan maudu'in domin mu ƙara gamsuwa ga kuma amsar Habib BH Square shi kuma ya amsa mana ya ce rashin mai da hankali akan tsaftar mahali da kuma yadda gwamnati take son taga ta kashe kadar environment health a kasar tamu sai kuma Ibrahim dan Fulani ya yari ya ce batun da ya fi shi mana tuwa a ƙwarya shi ne rikishin manoma da makiyaya da ma batun ruga da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi kuma aka dakatar saboda wasu ƙabilan kasar sun nuna kin yardarsu da hakan shi kuma Isa bakanikin waya Saddam ya ce assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe hakika an dade ana gudanar da wannan shiri na yau da gobe amma ban taba jin kun tabo maganar noma da manoma ba duk da cewa akwai shirye-shiryen da ban samu saurara ba bani da cikakken sani ko da an taba gabatar da shirin ku tashi lafiya yau da gobe Ita kuma Maria MD Abdulrahman ta ce batun Niger Bet da Naira Bet yadda wasu matasa suka zabe shi fiye da komai, wasu har ya sa su yi sata ko kwaci ko damfara, gaskiya abin yana rusa rayuwa al'umma.
Shi kuma Salisu Ali ya ce yau da gobe tattaunawa akan yawaitar samun rashin fahimta tsakanin NPEP da 'yan sanda a jihohi daban-daban a Nigeria ya kamata ku tattauna akai.
Daga nan sai Hussein Alhaji Ali mai gishiri Rijau ya ce ya kamata shirin yau da gobe ya dinga kawo rahoto akan yadda jami'an tsaro ke cin zarafin fararen hula ba tare da mahukunta sun dauki wani mataki na azu a gani ba.
Ita kuma Maryam ƴar Fulani daga Saudiya tare da ƙawarta da kuma aminiyar ta Fatima Musa wada barikin Ladi a jihar Plateau suka ce salam yau da gobe. Masu maganin hawan jini tabbas akwai abin da ke cin mutuwa a ƙwariya, kuma shine kamar haka, ba ku bamu damar bayyana ra'ayoyinmu a filin a bari ya huce a ranar Asabar.
Daga nan sai Suleiman S. Fulani hura girki Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce assalamu yau da gobe. Ni dai babu wani abin da ke ciman tuwa a ƙwariya da baku tattauna a filin yau da gobe ba, sai dai na yi maku godiya da fatan alkhairi. Duba da damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu, ku tashi lafiya.
Ga kuma amsa Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma Annabi Rijau, su kuma suka ce yau da gobe mu dai har yanzu ba mu ji kun taba tattauna akan matsalar satan kwana da wasu maza ke yi ba. Gashi kuma yanzu satan kwana ya zama ruwan dare game da duniya, duk da haka za mu bude na zomo mu zura na mujiya mu jira zuwan wannan maudu'i mai sarkakkiya.
Sai kuma sako daga Aminu Fata Kai Ringem Allah sa na faɗi sunan daidai yace hakika yau da gobe kuna kokari matuƙa, ni dai a gani na ba ku da wani bangare da ba ku taba ba, Allah ya ƙara basira.
Shi kuma Lawal Muhammad Hakimi amsa yace assalamu alaikum yau da gobe, batun da yake cin mutuwa ƙwariya wanda ba ku taba tattaunawa ba shine yawan tallace-tallace ƴaƴa mata saboda wannan dabi'a tana gurɓata musu rayuwa.
Shi kuma Ismail Muhammad dan Saraki yace lalacewar asibitocin musamman manyan asibitocin koyarwa, zaka zo asibiti a ce maka babu likita ko babu magani ko kuma allurar da za a yi ma mara lafiya.
Sai kuma amsa mu ta karshe daga Aminu Usman Officer yace matsalar kasan nan bai wuce rashin aiki a tsakanin matasa ba, da fatan gwamnati za ta yi kokarinta na ganin an kawo karshen wannan matsala baki daya.
To mun gode da waɗannan sakonnin, a ci gaba da turo mana da su.
Aikin gani saboda ma tsaba tunanin wancan abincin da take bayani har ma na manta na je ina kawo cewar za mu sa wani
kwalama
kwarai kuwa
fadai.
Yanzu bari mu dai sa musu waƙar mu shakata da ita.
Gaba da hira wakiliyar mu na sashen Hausa Madina Dauda.
So ya danganta da interest. Interest ne. So yawancin wanda nake tare da su da suna da interest din, kuma in na kira su gida na koya musu abinda nake so, maybe na koya su ɗaya su biyu shikenan san dauka. Ba sai bazan ƙara.
Sai an ci gaba da koya musu ba.
A'a. Da na koya musu ɗaya su biyu sun dauka, sun san abinda muke ciki, muke so.
To in aka ce yanzu mutum zai biki a wajen Abuja, kina diban su gaba ɗaya ne ku tafi?
Eh. Gaba ɗaya mu muke tafiya da kitchen din, kome muna tafiya da shi.
Kitchen din mobile kitchen kenan a mota?
What I mean by kitchen is misali kaman muna daukan freezer din mu, generator mu, tables din mu, ko engine din nika, kome tafiya muke da shi. So all we need a bamu fili da za mu yi aiki shikenan.
sai ku je ku kafa sai ku kama girki da sauransu gari ma da baku sani ba duk sai ku yi
haka muke don ba mu san mu je wuri a ce ba kaza to yana kawo mana cikas wurin aikin so shi yasa komai za mu tafi da abu komai wani zo ma har freezers biyu muke dauka idan aiki yana da yawa
wannan freezer kila manya-manya ne ba ku
na sunan dai ya danganta da aiki kamar yanzu za ka yi ba mutum 2000 abinci ai yana da yawa dole ka sayin da za ka yi planning
kuma da kwanoninki da komai kike tafiya
komai na komai plates ma muna da shi kashi biyu ne akwai VIP akwai normal plates ya danganta da abin da kake so
wato komai na son rai dai yadda karfinka kuma zai dauka to ya batun kiwon lafiyan abubuwan da ake ci domin ai akwai labari da ke yaduwa cewa yawancin abubuwan gwangwani da za a yi amfani da su wajen kaitar da abinci duka yanzu ana ta jajjan kunne cewa kada a ci su yaya kuke yi naku
well ni gaskiya wallahi ba na sa abun gwangwani abinci da kuma duk abin da zan dafa in ba wani shi zan ba mijina shi zan ba yayana so kin kosan ba inda za a yi ba wa'annan mutanen abin da bi da ke
ba
yawwa sai sa wani zubin za a ce aiki na yana da dan tsada amma ni I don't compromise my standard gaskiya saboda duk wani abun gwangwani ba mu amfani da shi kuma ko man mu da muke amfani da shi zan gaya maka
yawwa ina son maganan su man su kayan amfanin da kike samu su ma din na gida ne
ina amfani da man kuli ne na hannu amma zan gaya maka su sai ce ba su to in baka san man kuli na hannu ina sayan grant soya to kin san grant soya duk ya fi kyau shi a nan Jos ake mun san yadda ake yin shi amma duk wani forin mai ba na sayan shi sai dan amfani da man kuli ko amfani da grant kuma duk wani kayan salad na gwangwani ko cream din mu muke yin abun mu da kanmu salad cream ba na sayan na kwalba mu muke hadawo
to na ce da mutum 1000
komai mu muke abun mu komai
to da me kike hadawa wajen yin salad cream din mata su koya mu ma mu koya
wannan sirri da ne sai dai kin zo gida sai ku koya ni mu muke abun mu kuma wannan su abun vegetable salad na gwangwani ma shi mu muke kada kaya mu ba ma sai nan gwangwani muna sayan fresh ne mu yayyanka mu mix
ku yi abun ku da kanku
eh
to to akwai lokacin da kuke dan amfani da kila kaman manja haka
eh muna
irin namu na gida nan
eh kaman wani zubin akan so ayi ka ce kai musu ayi tuwo vegetable soup dole na sai da manja so muna amfani da shi manjan kuma ni nake zuwa ko ta yargara ita tana min na hannu ne to inda yawanci ba mu ma mu rabo da 25-50 liters na manja sto
a ko yaushe
eh
ya zama dai kuna da shi
haka man kulin ma ko da yaushe muna da shi muna da up to 50-100 liters kullum dan wani zubin gyada yayi wahala man kullum ma kafin ka ce a maka matsala ne to mukan yi kawai mu aje
akwai abubuwan da kike saya ki aje din banda irin su mai din
eh yawanci dai mai dai because shinkafa da sauran in ka fita zaka samu amma mai kin ga suka mai yanzu damuna gyada yayi arha to yanzu ne lokacin da zaka samu man kuli mai kyau
to gyada yayi arha yanzu
eh yayi arha to shi ne in aka yi kasa sai ayi maka sai ka aje abin ka tunda shi bai yin komai
ba a maganan cewa a sabuwar gyada ce a tsohuwa ce a kaza ba a yi gaba ɗaya kawai ne ka samu busasshe ko danye
ni dai na lura ita mai mun man yawanci da an fara damuna ta ce to an tuka kuɗi za a yi miki mai
ke
to ban sai ne to yawanci da ta ga an fara damuna gyada ya fito da ce to an tuki kawo kuɗi a yi miki mai to kwanan nan mata mun wajen 100 liters na aje
na man kuli to in saye ne misali nawa zaki sayi wannan 100 liters din in dai ba yi miki akai ba
25 liters din yakan kai 17,000-18,000
albashin wani kenan na wata daya
eh yakan kai haka
to
ai shi kin san yafi tsada
eh
saboda na hannu ne yakan kai 17-18.
To mai kina ba da odan shi. To sauran kayan abincin akwai abin da tura ake ce ma perishables, su kuma ya kike yi?
Ba na sayan komin aji sai na samu order. To man gyada da manja kadai nake ajiwa saboda kada in samu matsala a duk lokacin da za a ba da order ban da shi. Amma duk abin da kika sani muke amfani da shi akwai a kasuwa. Ya danganta da abin da kake so sai a sai.
Lallai kin yi zurfi cikin wannan sana'a na yin abinci. To yau misali a ce ga aikin office an baki, zaki watsi da wannan?
A'a ba zan yi ba, ko miliyan za ba ni.
Zaki aikin office ba?
A'a ba zan yi ba, ba zan yi ba.
Wato kina jin daɗi na yin wannan abin da kike yi? Me yasa? Miliyan ai kuɗi ne kuwa.
Ai na gaya miki ni ba kuɗi ba, ni idan muka yi aiki na biya mutanen nan yanda nake ganin suna fita daga gidana da fara'a, ina jin daɗi sosai. Sai in ga cewa na yi touchin rayuwar wasu, to shi yasa ba zan iya aikin office ba.
To kin gani yanzu akwai mata, akwai ƴan mata da ke karatu, mun kuma fi so mu sa hankali akan karatun mata dama. Wace shawara zaki ba waɗanda za su yi irin wannan sana'a taki?
Wani gaskiya ina ba mata shawara, ko me kowane irin karatu kai, ka ɗan samu sana'a na hannu a gefe kai, saboda in mu ne yau ba mu ne gobe ba. Yau za ka iya wayan gari a ce aikin nan na gwamnati kila ko wani abu ya faru, ko ka bar aikin, ko wani dai abu ya faru. To in kana da sana'ar hannu, shi wannan sana'ar ba wanda zai dauke maka, yana nan a hannunka ne. So ko ba girki ba, ko ma wani irin sana'a ne na hannu, ya kamata mata duk iliminka ka samu by the side kana yi, ko ba za ka yi da kanka ba ka sa a yi, yana da kyau.
To wannan makaranta da zaki fara yanzu, in ce dai ƴaƴan marasa galihu za su zo ciki ko?
Wallahi saboda su nake sanyi kuma kawaye na da suke da shi su za su sponsorin din su. Na ma gaya musu
waɗanda kuka yi karatu tare kila kuma wanda kuka
za su biya misali 50,000 a makarantar, to ƴaƴan da ba su da shi za su biya 5,000
sai su su ci kwan sauran.
Sai su aka dai sami. So kinga kamar mun ba su scholarship ne ai.
Yawa. Su koyi sana'ar girki.
Saboda ƴaƴan namu da ba su da shi nake sani. Gaskiya. Saboda su ma su samu sana'ar da za su yi. Idan ba za su yi affording iyayen su kai su makaranta mai zurfi ba, to in suka samu wannan sana'a za su rike kansu, za su rike iyayen su, za su rike ƴaƴan su.
To a arewa nan kadai zaki ko kina da niyan fadadawa?
A arewa kadai nake sani. Insha Allah.
To ba za ki ga kamar za a ce kin yi son kaiwa, ki yar arewa ce kuma ƴan matan arewa kadai kike son ki horar?
Ah, to ani in daga kudun za su ka ƴaƴan su ba komai, ni ban san kwani a kudu zan je bude ba, amma za su zo su wallahi sai a yi musu, ba matsala, dukkan mu ɗaya ne, duk Najeriya ɗaya ne.
To kamar nawa ne mace, kamar ni yanzu a ce ina da ƴata da zan turo ta, za a yi ne har da wurin kwana saboda ƴan mata su zo su koyi sana'ar nan?
Ba zan yi wurin kwana ba, saboda gaskiya yanzu muna da ɗan raunin discipline na ƴaƴanmu. So ba zan yi abin da zan je ƴaƴan wani ya zo yi kwana nan ba. Kawai za su zo ne su yi 2-3 hours su koyi abin da za su koya su tafi.
Kowace rana?
Kowace rana.
To kamar wata nawa ne mutum zai certificate? Zai kai wata 6 ko 9?
Dama minimum wata 6 ne. Maximum shekara ɗaya.
Kuma za a koyar da kamar waɗannan da kike ce ma small chops, ina irin su cake?
Dukka ko ne za a yi?
Na aure ko na bikin cika shekarun haihuwa da sauransu?
Dukka za a yi, ko me za a koya musu? Da small chops da waɗannan pastries sun da abinci duk za a koya musu.
Small chops su ne wanne da wanne?
Cocktails. Small chops shi ne su samosa, su spring roll, su meat pie, donut. Su ne small chops. Sannan pastries kuma su ne su abin nan, su cakes din su ne waɗannan. Then sai abinci kuma. Sai kuma cocktails, su chapman, su tamarind juice din nan, kunun aya, kunun zaƙi, duka za a koya musu.
Duk a wannan makaranta. To kina neman kila haɗin gwiwa da gwamnati? Saboda batun kuɗin yin irin wannan wuri dole ana buƙatar kuɗi mai tsoka.
Ana neman gwamnati samun hannu, ina neman taimako daga Allah. Mai sha Allah, Allah zai taimaka.
Allah ya bada sa'a.
Amin.
Fatima Madalla a gaishe da Madina Dauda. Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka ya bada umarni Dan Brown da injiniyan mu na yau Mr. Chan tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa.
Yusuf Aliyu Harande.
Ni Hadiza Kyari nake cewa a huta gajiya. Yau da godin shirin su BOA da sani na ba. Yau kiran kuma ta sa aikin mu ne. Ni na ba. Kan jabar kin ci gaba tilas ne.